Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masararo assalamu alaikum. Shirin matasa ne na yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya jima a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu gidajen radio da suka hada da amfani Sarauniya da kuma Niya FM. Ana kuma iya bin mu yanzu haka ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a saurare mu a yanar gizo mu ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safinatu Sadiso Dangi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Juma'a 4 ga watan Agustan shekarar 2017, zamu magana ne kamar yadda muka saba akan al'adu, zamantakewa, har ma da nishadi, inda yau zamu tattauna da wasu matasa da suka zo shirin gwamnatin Amurka na yali don bunƙasa matasa.
Sunana Imrana Alhaji Buba.
Sunan malamin kuma?
Sunana Fardin Abdurrahman Dodo.
Sannan a ƙarshen makon jiya ne aka yi taron raya al'adun 'yan Najeriya mazauna Amurka da muka yi maganar sa za a yi a baya. Shin ya ɗan jarida daga Najeriya Ahmed Isa Koko ya kalli lamarin bayan ya halarci taron?
Akwai abun haushi sana'o'inmu na gado da muka zubar, sassaƙa, ƙira, jima. Ni nan wajen taron ba na ga wani Bature da shi da iyalansa su wajen su bakwai yadda suke ya ga tsire. Duk wani kayan abinci da aka baje a wurin ya ƙare. To kaga inda a ce
tsire ya samu shiga wurin
Bature. Wani da gaske, sai na ji irin kayayyakin da a wurin mu muke ganin ba wani abu bane. Sai rububi ake har magariba ina kallo ana ciniki.
Tayo mu muku bambara kai domin ku har da tambaya muka sake dora muku a shafin mu na abota ko in ce shafukan mu na Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a Facebook da Twitter don jin yadda ya kamata matasa su inganta tunanin su don a dama da su a duniya. Sakon farko daga Nura Haruna mai karfi yace ni ina ganin matasa za su iya dogaro da kansu ne kawai idan suka daina dogaro da wasu musamman ƴan siyasa da masu hannu da shuni. Misali yanzu a Najeriya muna da marubuta a kafofin sada zumunta da sauran wurare a jaridu. To matsalar da zarar ƴan siyasa sun kelle ido sun ga irin waɗannan matasa sai kaga sun saye su da kuɗaɗe sun mayar da su ƴan farfaganda.
Sai Hamza Story yace ni ina ganin a magance matsalar talauci da yunwa. Bayan nan duk matasa hankalinsu zai dawo jikin su ta hanyar da bincike da kuma lura da kansu.
Sai Aliyu Adamu Bypass yace assalamu alaikum yau da gobe. Hakika mu matasa muna da rawar da zamu iya takawa wajen kirkiro da abubuwan fasaha, amma ba wani abu bane yake rage mana kwarin gwiwa face rashin tallafa mana.
Sai Maryam Aminu Kano mai da garku tace hakika fasaha babu gurin nuna ta, ba za ka san kana da ita ba, haka ma dogaro da kai yana samu asali ne a lokacin da kake babu mai kula da kai. Da fatan zamu rinka gwada fasahar mu dan shi zai baka kwarin gwiwa wajen amfani da ita.
Sai baba yaro A Kumo yace yau da gobe ni a nawa shawara tun yara suna kanana idan aka ga yaro yana da basira sai gwamnati ta dauki nauyin sa tun daga primary har zuwa jami'a.
Sai DC Washington Mubi tare da Musa Otu Mubi yace assalamu yau da gobe, hakika kun kawo maudu'i mai kyau musamman a wannan lokaci. Ya kamata matasa su inganta tunanin su ta wajen barin shaye-shaye, girman kai, raina sana'a da kuma su dage wajen dogaro da kai. Kana su daina harkan bangar siyasa kuma su gaji sana'o'in iyayensu ba tare da nuna kaskanci ba. Muddin matasa sun maida kai akan haka to tabbas hakan mu za ta cimma ruwa dan dogaro da kai yafi dogaro da wani.
Sai Halima Muhammad Haruna Sa'ida tace salamu yau da gobe. Zamu iya inganta tunanin mu kadai idan muka yi amfani da shawarwarin da manyan mu suke ba mu a koda yaushe.
Sai Awwal A Ummar yace salamu yau da gobe. kun taba inda muke so sai ka samu matashi baya komai sai ya ce yana so ya sa riga mai kyau ta yaya haka zai yi shawara ta ita ce matasa su kama sana'a shine za su dogara da kansu yau da gobe ku tashi lafiya
sai Aminu dan Kaduna amanawa ce ta hanyar amfani da baiwa da kuma fasahar da Allah ya ba su ta hanyar aikatar da fasahar a aikace dan neman abin dogaro da kai musamman fasahohin zamani da matasan mu ke da ilimi akai
sai Usman Malika mai ruwa Road Funtuwa yace yau da gobe a gaskiya ne ana wa ra'ayi shine dole ne sai matasa sun tashi tsaye wajen neman ilimi na kimiya kamar kere-kere ko hada takalma da jikunkunan hannu na mata da ake amfani da su wannan zamanin domin sai da ilimi ne mutum zai samu fasaha ta yin abubuwan da zai dinga samun abin dogaro da kai musamman wannan lokacin da gwamnati ba ta iya ba wa matasa aiki a kasashen mu na Afirka da fatan zamu dage da neman ilimi don samun hanyoyin dogaro da kai amin
sai awal a Umar Akuyam Allah sa na faɗa sunan daidai yace salamu yau da gobe a gaskiya babu abin da zamu ce da ku sai dai Allah ya saka saboda kuna ilmantar da mu ta wannan shirin na yau da gobe kaga a taba lafiya matasa maza mata tsofi da yara yau da gobe ku tashi lafiya
idan muka koma shafin mu na Twitter @abadambam yace da yau da gobe ta hanyar mutunta na gaba da su gami da barin ayyukan aisha da ma uwa uba ta da zauna tsaye
sai @adamjumba madara yace salam yau da gobe A dukufa wajen neman ilimin addini da na zamani shine mafita ga matasa domin sai kana da ilimi za a dama da kai a duniya.
Sai da ƙarshe @smilengilengi yace ta bincike neman ilimi da kusantar wanda suka yi ruwa kuma suka yi tsaki a wannan harka ta fasaha.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
To kafin mu je ga bakin mu Fardin da Imran bari mu ji tattaunawar da Usman yayi da ɗaya daga mahalarta taron rayi al'adun in Najeriya da aka yi a nan Amurka.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi. Kabara.
To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe na yau Juma'a.
To Usman sunana Ahmad Isa Koko. Gane nan dai wani irin wake da shinkafa. Da nace koko da ji kasancewa na fito daga jihar Kebbin Najeriya. Amma kuma ina zaune a Lagos inda nan ne wajen neman abincin mu. Inda nake aiki.
Me ya kawo ka Amurka?
Gaskiya abin da ya kawo ni Amurka muhimmi ne kwarai da gaske. Ba hutu na zo ba, amma na zo abin nan da ake cewa gani da ido.
Ya koriji.
Yawwa. Wato abin da ke faruwa akwai waɗansu 'yan Najeriya masu tsananin kishin al'adunmu waɗanda kowace shekara suke shirya wani irin gagarumin biki na nuna al'adu da fasahar 'yan Najeriya daga kowane ɓangare. To, sai suka lura cewa idan suka shirya wannan bikin kowace shekara akan samu halarta daga yammaci da kuma kudancin Najeriya, amma kuma a ɓangaren arewacin Najeriya. Wanda yawansa ya kai a hada kudun da yammaci za ka tare cewa kusan ma ba mu san da bukin ba. To kuma kaga in aka tafi a haka kuma ana cewa buki ne na 'yan Najeriya to ai kuma an yi tuya an manta da albasa. To a bisa wannan dalili sun gayyace ni a bara amma saboda kurewar lokaci ban samu halarta ba. To amma bana suka dage cewa lalle-lalle sai na zo wannan bukin. Haka suka babbako ni daga Lagos suka kawo ni nan dan in gabatar da jawabi a game da al'adunmu harshenmu da kuma kamanninmu sa'ilin nan kuma aka bani wata kyauta ta girmamawa bisa la'akari da ɗan irin gudunmuwar da muke bayarwa na ganin cewa al'ummarmu a kodi yoshi suna samun ci gaba musamman ta bangaren al'adunsu.
To wannan biki na al'adu da ka zo ka kalla din to ta fuska ka kalle shi da aka kawo ka zo ka gani wa idan ka.
Ito na kalle abun a matsayin birgimar hankaka. Daya bangaren ya burge ni kwarai da gaske ganin cewa yadda 'yan Najeriya mazauna Amurka suke tinkaho da wannan bikin. Wannan shine jin daɗi na. To amma bakin da nake gaya maka shine na kalla kakab wannan taron da aka yi ban ga wata kungiya al'adu ta arewacin Najeriya ba ko da kwaya
da
wannan ya nuna cewa akwai jan aiki a gaban mu na ganin cewa mun koma mun sanar da 'yan uwan mu cewa ashe abin nan da muke zato cewa ko duk an rufe kofofin shiga Amurka musamman bare ma har ayi magana zuwa raya
wani al'ada
wannan duk zato ne muke yi ba haka al'amarin yake ba akwai kyakkyawar hulɗa tsakanin Najeriya da Amurka ta bangaren al'ada
amma magana shigowa ne ba ka gane
magana ma ba za ka gane ba don haka bayani ake so a ji musamman ga ire-iren mu wanda mu dama a kullun cikin yawa al'umma bayani muke ba mu san komai ba sai wannan sana'ar kusan shekara 30 an fara ba da mu ba amma biiznillah ta'ala in ka dubi yawan jihohin mu na arewacin Najeriya da irin al'adun da muke da na gargajiya yau kusan duk karamar hukumar mulki ta Najeriya zaka tarar cewa akwai fitattun al'adun gargajiya abin nan da ake cewa cultural troop ko da kwaya ɗaya ne da wannan local government take da amma watakila saboda ba a zo aka taya su ba sai can ba a rasa ba a kira su su yi ɗan wasanni a gida
wallahi
to amma a yanzu tunda mun zo mun gani mu kuma dama mutane na jin muryar mu kuma sun san mu tsawon shekaru abu ne mai sauki yanzu mu koma mu tuntube su mu tace mu ga waɗanne kungiyoyi ne suka cancanta su zo Amurka karkamanta Usman kusan sati 2-3 da suka wuce an yi wani irin taro mai ban sha'awa a Lagos inda ministan watsa labarai ya jagoranci taron aka gayyaci dukkan waɗanda ke samar da kuɗaɗen tafiyar da al'amura da suka shafi al'adu da nishadantarwa inda minista a wannan taron ya miƙe yake cewa abinda bamu sani ba yau da za raya bangaren al'adu a ƙasar mu ka san yake cewa fannin albarkatun man fetur da ake ganin cewa shike samar da kusan naira 9 cikin 10 da muke
kashewa
ba zai nuna mishi komai ba ta bangaren samar da kuɗin shi
saboda muna da mutane masu kaifin basira
saboda shi dan Najeriya Usman duk yadda ya kai da zaman kunci yana son nishadi to amma sai ya kasance wannan bangare na nishadi ba shigowar hukuma ba shigar manyan masu kuɗi yanzu misali ai mun san kowanne ƙarshen mako ana bukukuwa na walima aure wane ne kaddara yanzu a ce ko wace karamar hukumar mulki tana da wani gini da ta yi irin wanda Bature ke cewa event center wanda a ce idan Usman zai yi buki ya je ya kama ya biya dan wani abu a cirewa karamar hukuma kowa ya samu wani abu kaga ko tana ana iya samu kudaden shiga kamar yanzu ni nan inda muke zauna a Lagos matsalar da hukumomi ke fuskanta da mu mazauna Lagos kowa ya tashi buki so yake a bashi ya kashe titi yayi buki
matasa su ne kashin bayan kowace al'umma shin akwai wani abu da kake ga za su iya chapa da irin wannan abubuwan
a kware kuwa matasan nan na sani cewa yau suke da kusan kashi 75 cikin 100 na al'ummar Najeriya kididdiga ta nuna haka to yanzu da za a ce misali a tace irin sana'o'in da suke yi don ba wai dole sai sana'o'i na zamani ba akwai abun haushi sana'o'in mu na gado da muka zubar sassaka kira jima ni nan wajen taron ba na ga wani Bature da shi da iyalansa su wajen su bakwai yadda suke ya ga tsire duk wani kayan abinci da aka baje a wurin ya kare to kaga inda a ce
tsire ya samu shiga wurin
mutum wani da gaske sai na ji irin kayayyakin da a wurin mu muke ganin ba wani abu ne sai rububi ake har magariba ina kallo ana ciniki
ana kwashe kayan gida
ana kwashe wallahi
kayan gida
kware da gaske su matasan idan da za su gyara sana'o'in hannu ɗaya baya daukar jinka ake cewa da a ce suna yin kungiyoyi na kashin kansu su raye wata sana'a a yau duniya ta dunkule wuri daya
sosai
duk abin da muke yi yanzu nan zaka ga ana ganin shi daga Najeriya ana gani a Washington da sauransu a internet idan aka tallata to nan take zaka ga cewa duniya ta san da abin da ake yi kuma sai a dinga samun waɗanda za su yi sha'awa na cewa suna son wannan abin da ake yi to yanzu zama kara zubi din nan shine babban matsala wanda ke sa matasan ba a sanin abin da suke
to yanzu kasancewa duk da yake da yaushi wanda ya shirya wannan taro ba Hausa yake ji ba an duba shafin mu na Facebook da internet din mu na voahausa.com mun tattauna tare da shi inda muka ya turance mu amma dai duk da yake na dan sa fassara da Hausa
nan
da
yake
cewa Thomas okay Mr. Thomas how are you doing
I'm good
you are the organizer of this great Najira carnival do you have anything to say about it
I thank everybody that come from Nigeria all over the world because I saw some people come from South Africa Brazil
to shi dai abin da yake cewa shine ya ga mutane daban-daban daga South Africa ni Africa ta kudu kenan su Brazil da su masu mulki a siyasance wasu mutane daga cikin wakilansu sun
zo majalisar
da dan majalisar dattawa da sauransu to sai mu ce mun gode kwarai da wannan kokari ya kokarta sosai shi da ya shirya wannan abin me yasa yayi tunanin gayyato ka misali
eh to ina ganin Thomas shi da masu shirye wannan bikin watakila suna tunanin kamar mu muryar mu karbabbiya ce a waɗansu sassa na arewaci abin ba zai wuya ba idan har waɗansu suka nemi mu yi musu bayani su shigo cikin wannan tafiyar to ai idan zaka tuna Kabara ai can lokacin da muke tasowa a wannan tashar na shajin firar da aka yi da marigayi Alhaji Mamman Shata
Alhaji
da dan Maraya Alhaji Kansu sa'ilin nan bana mantawa kuma inda nake zauna a Lagos lokacin da naje bako na san akwai fitattun mawaka na Yarbawa waɗanda sun maida zuwa nan kamar zuwa ƙauyukan su idan zan tuna su King Sunny Ade Ebenezer Obe ga sunan irin su marigayi Ayinde Barista da kuma Colinton duk sun sha zuwa nan ƙarƙashin waccan yarjejeniya ta taraya
al'ada
tsakanin Najeriya da Amurka
wanda kuma ba mutuwa ta yi ba har yau
ba mutuwa ta yi ba amma dai mu din ce
muka
kashe ta to kaga wannan wata dama ce yanzu da zamu faɗa ta ni yanzu abin da ma ya bani mamaki da nazo nan wai aka ce min ai su suna sa ran su samu ƴan arewa kamar sama da mutum 500 ma
sai
sun haranci wannan bikin na bana sai gashi ni kadai nake zaune kamar wani mai ko ina sai dai wallahi
Allah sirri
Allah ba mu rai da lafiya
to cikin minti 1-2 daga karshe wani sako kake da shi ga ƴan Najeriya da Najeriya gaba ɗaya kanta
ni dai nazo na gani cewa duk wani wanda yake da irin wancan tsatsauran ra'ayi na cewa Amurka wani wuri ne da ma ba za ka mafarkin zuwa ba a yanzu watakila ko jan abubuwan da ƴan siyasa ke fada abinda ake cewa political statement furucin siyasa kaji ko airport ma karka dosa kaji za
a tsorata kake
to ba haka bane ai in ka lura waɗanda ake taiwon kai ruwa ranar da su waɗanda suka san yadda za su yi shi shigo nan ne watakila su yi layar
bata
to misali mu ƴan arewa waɗanda dama ba mu ma saba da shigowa ba
ka ce mu ma yin gida
kai ma sai ma jagora ma zuwa masauki daga airport
wallahi
to ina ma ruwan su da tunanin wai ka gudu
bata ma taso ba
bata ma taso ba
bare ba da ka tana gwagwada kaka shike ne kaje ba za ka iya tsaya ba he ka kuma ka zo su
eh to ka gadi dan haka sai dai mutun ya zo ya samu wannan visa ta yi mai rana ya sake dawowa ya kulla wata waya a yi ta harka ta arziki amma mu dai ba maganar gudu ba
wani maganar gaskiya ce
ba mu bane insha Allah
to muna godiya sosai Alhaji Ahmad Koko sai in ce Allah Ubangiji ya maida kai gida lafiya da kai da tawagar ka ta naga yaron ka Jamilu to Allah Ubangiji ya maida ku lafiya
amin bari in yi amfani da wannan dama in ba da hakuri ga dimbin masu sauraro da muka yi musu laifi
shine in ce to kai fa kai ta bakin bature kai disappear to zaka yi rap yarin again
kamar in nace sai na tsaya na yi recording a tasha na
wannan a kasu damu ga tsaraba nan zaka kai musu
dama
ka kai musu tsaraba
insha Allah
sai illun ka kacin wata a wani gari rana take bi dardanta cikin sarotin su ko ba su duba kankanta
to yanzu kan sai mu dawo ga bakin mu da muke tare da su a nan studio Malam Imran da Fardin da su Safina Tukundeji ta tattaunawar da muka yi da shi wannan da zo bikin raya al'ada
a naje bikin ni ma yayi mun je mun haɗu da mutane daban-daban wa hadda ka san mataimakin gwamna ma yayi
mataimakin gwamna Maryland kuma
ka wani abin lura ko a ranar Lahadi ne ka san mutane yawanci ba a fitowa ranar an je coci da wannan abubuwan to amma suka samu duk da haka suka fito to kaga muhimmancin ƴan Najeriya ma abubuwan mu da muke mutane duk sun
ki ce kin sha kallo ina sha aka lantar
sha kallo na sha kallo kan abinci ne har ma naga shi yana shi mataimakin gwamnati yana cin jollof rice nazo na dafa duka yana cin dafa duka
na zai
yo ce zai yace di ya canye shi komai ce yana ta bayana yace menene wannan wato tsire dan ba shi tsire ce yaji
amma yaji kuni kuni da yaji ke
yayi yayi ma baki bashi fadan zo galla ba
shi da yayi
naga da yayi sun hada mai wasu abubuwa dai anan
alhamdulillah da fata zamu ci gaba da irin to sai kuma gashi matasan da muke tare da su anan magana ce ta tsarin nan na gwamnatin Amurka wanda ake bunƙasa matasa maganan shugabanci maganan ayyukan yi maganan abubuwa da yawa ba ga baki mai dade ta kudadi da farko muna muku barka da zuwa bari mu fara da Malam Imran Malam Imran zaka iya ga ya matasa me kake yi har ka samu zuwa wannan tsari
asalin shirin da nake yi shiri ne na yaki da tsatsauran ra'ayi nazo daga jihar Yobe ne sannan na fara wannan shiri ne a Maiduguri yayin da nake karatu a jami'ar Maiduguri na gane cewa yawancin matasa suna da wannan tsatsauran ra'ayi wanda shi yake kai su ga shiga kungiyoyin ta'addanci kuma da na duba naga hanyar da za a iya magancewa shine a samar da shirin zaman lafiya a makarantu da kuma horar da matasa kan sana'o'i to shine abu asalin aikin da nake yi daga shekaran 2010 har zuwa yanzu a dalilin shi aka gayyace ni wannan taro.
Mallam Imran, shekarun ka nawa?
Shekaruna 24. Na fara wannan shirin a shekara 17 ne.
Ka fara wannan aikin?
Tabbas.
Kai kuma me kake tunani da wuri haka?
Na duba yawanci wanda abin yake fuskanta matasa ne, yawanci wanda shekarunsu muna shekaru daya. To naga in ni na musu magana na shirye abin za su fi fahimta fiye da yanda suke shirye. To sai yasa na fara.
To saboda matashi ya san ciwon kan matashi.
Tabbas.
To
bari mu je wurin Fardin mu ji. Fardin, kai kuma za ka iya gaya matasa kai ma me kake yi a naka ɓangaren kafin zuwa wannan shiri na yali?
To, ni malami ne na ƙirƙiran sabbin sana'o'i ko entrepreneurship a jami'ar Amurka da ke Ayola a Nigeria. So, aikin da nake shi ne shiga ƙauyuka, taimaka ma matasa a ƙauyuka da kuma a makaranta a ƙirƙiran sabbin sana'o'i. Ina tsayawa in ga wani matsala ne ke gare su, sai in ga wace sana'a ya kamata iya ƙirƙiruwa wadda za ta warware wannan matsale kuma sannan ta samar da aiki ga matasa din.
To yanzu ga kunan kun zo kun yi wannan shirin nan na yali, an horas da ku kai akan wani fanni ne aka horas? Na ga an ce akwai na ciniki da masana'antu da kuma shugabanci da kai
wani kai ina aka maida
hankali aka saka?
Ni an sa ni public management, kamar da Hausance za iya cewa
tafiyar da mulkin al'umma.
Kuma abinda suka gani suka tura ni shine yanayin aikin da nike, abu ne wanda suke ga zai iya samar da kuma binciken da nike a jami'a. Sai ga zai iya samar da kamar sabbin dokoki da gwamnati za ta yi amfani da su, ko kuma bayanai da gwamnati za ta yi amfani da su ta tsara harkokin da suka za su taimaka wurin samar ma matasa da aiki da kuma ƙirƙiran sabbin sana'o'i.
Kai fa Mallam Imrana?
Ni a civic leadership ne, wato fannin masu mulki na kungiyoyin farar hula, kungiyoyin masu zaman kansu. Saboda a yawanci ayyuka na mu ba wai na gwamnati ba ne, na mu da kanmu ne muke yi. So an sa ni a shirin ne saboda in samu sabbin ilimi daga kungiyoyin Amurka wanda suke yi dabaru da zan dauka in tafi
gida yi inganta ayyuka. Ga masu sauraron mu da basu san meye wannan shirin na yali ba, me za ku iya ce mana akan wannan shirin na kashi kanshi na yali? Ana zaba ne ta ya ake shiga? Mutum da yana shiga yanar gizo ne ya shiga, koko kawai dai ana duba abin da kake ne kawai a zabe ka?
Shi shirin an fara shi shekara 2014 ne, kuma shugaban kasan Amurka da ya gabata Barack Obama shi ya assasa shirin. Kowaye zai iya cikawa har in ya zamana yana da wannan abin da ya kai a zaɓe shi,
nagarta
da ya kai. Ana so ya zamana ka nuna shugabanci ko bajinta a al'ummanka. Kuma ana duba matasa ne daga shekara 25 zuwa 35. To mu kaɗan ne ma wanda ba mu kai wannan
shekarun ba,
amma suna duba in har ka yi bajintan da ya ce a kai za a iya zaɓen ka katau.
Sai
anan daga tun da ana kula cewa ka daɗe kana yin abin za ka yi basiranka ya kai ka iya yi. To shi kyauta ne, za ka cika shi a yanar gizo, akwai website nasu na yanar gizo, za ka cika. In ka cika, bayan ka cika, in an ga cewa abubuwan da ka faɗa akwai rubuce-rubuce da za ka yi su, sai ka yi bayanin kai waye mai aikin da kake so. Za a kira ka interview a nan embassy in US, ofishin jakadancin Amurka, a nan za a yi interview. Kuma ana cika shi ba kaɗan ba, an ce a shekaran nan sama da 1,026 suka cika a ciki 1,000 a Najeriya kadai wanda aka yi interview nasu ma ba kaɗan ba. To gaba ɗaya ka zaɓi mutum 100 a duka Afirka, kuma mutum 1,000. Tabbas.
To yanzu misali kana maganan yaƙi da tsatsauran ra'ayi, yanzu misali sai a ce ina da tsatsauran ra'ayi, sai muka haɗu da kai yau karan farko, me za ka fara ce mu?
Farko zan fara duba me yasa ka zama ne mai tsatsauran ra'ayi. Kowaye ba wanda aka haife shi da tsatsauran ra'ayi, duka wani irin yanayi ne yake samu. Wataƙila in na fara hira da kai zan gane cewa wataƙila baka da aikin yi ne, ko kuma ka tashi a anguwa ko kuma garin da ya zamana akwai wannan tsatsauran ra'ayi, maybe daga fannin addinanci ne ya zamana kai baka fahimci wa'insu addinai ba. to irin wayannan daga hiran da zan fara da kai zan fara ganewa shin me sana'a me kake daga ce mun da kai ai bana sana'an komai da wannan kanshi zai fara nuna mun akwai matsala to in dan fara sai in fara duba mene ya kamata a fara maka shin samar maka sana'an yi ne za a yi in kuwa kana da sana'an yi abin kawai a zuciyanka yake to sai in fara maka bayani ta yanda za mu zauna tare ba tare da an samu matsaloli
to kafin ki zai ta tambaya hakuri Maryam tambayar da ne masa ita zan maka yau muka haɗu da kai ban san komai ba ban iya kowace sana'a ba za ka yi ne
to ko kuma irin Allah misali ina da sana'a ina so fara wata sana'a tuyan kosai to ta yaya zaka
yawa
shawara
ba ni iya komai ba ni
amma ina so in dai tuyan kosai
to gaskiya tuyan kosai sana'a ce da muka tashi muka gani kuma muka san muhimmancin ta
ai kosai da
so duk da bazan baki shawara ki toye kosai ba
to me zaka ba muta shawara
amma zan iya ce miki ki waiwaya ki ga a unguwar ku me toye kosai nawa ki akwai
to
sun kai yawan da misali ba a bukatan wata koko basu da yawa sosai ko kuma zan fara tambayan ki a shin kosai din nan shi mutane suka fi bukata da safe
a unguwar
kila baki sani ba
ko bin kaso suke
zo ko sun fusa shi da yamma
yawa so idan na tabbatar da cewa malai shi zaki samu customers zaki samu masu zuwa saya sai in tsaya sai in kwatanta miki sai mu ga ya za a yi ki yi irin kosan da suke so ya za a yi ki sanar da su cewa kina sai da kosai kuma nawa zaki rinka sai da kosan nan nawa zaki kashe nawa zaki samu idan baki iya soye kosan ba sai mu neman maki wata sai ta koya maki
to in sun yawa sai in yi a karaki irin kosan manja
wata tambaya da yawan masu sauraron mu da muka sa masa a Facebook sun yi magana cewa suna neman tallafi a gwamnati a tunaninka gwamnati ya kamata ta tallafa din ko mutum zai iya yi da kanshi
gaskiya gwamnati ya kamata ta tallafa kwarai amma kuma abinda zan iya faɗa nan shine kudaden da gwamnati ke ba a Najeriya ma gabaki daya kudin da ake bukata na fara sana'a ba wai shi ke babu ba abinda babu shine mutane ba su sanya za a yi su je su nemi wannan kudin ba su fara sana'a yawa kuma babban matsalan shine gwamnati takan ba da kudaden nan ta hanyar bankuna so kai idan ka zo za ka fara sana'a dole sai ka yi satisfying dokokin banki
ka gamsar da banki
sai ka gamsar da banki sannan kuma ka gamsar da abinda gwamnati ke bukata kanka samu wannan kudin so babban abin da ya kamata masu fara sana'a su fahimta game da samun kudi shine sana'a kamar mutunci ana haihuwarta ta girma ta
bunƙasa
so gwamnati da banki ba za su so su baka kudin su ba sai sun ga ka fara ka dan tasa sun ga abun ya tabbata
saboda lokaci a cikin dakika 30 ko rabin minti misali ko minti daya ma kai bai kai minti ba sakan 30 shin me kake son zama nan da shekaru 5 ko 10
gaskiya zan so in zama babban malami na harkan kirkiran sana'a wanda za ta taimaka ma Afrika wanda za ta taimaka ma matasa da kuma
to yanzu kun zo kun yi wannan shirin Horace na yali din to wace gudunmuwa kuke fatan kaiwa gida
tabbas zamu dauki duka abubuwan da muka koya mu je mu inganta al'ummar mu burin mu shine mu ga yanda Amurka ta bunƙasa Najeriya mata da yawa haka kuma mun rubuta abubuwa da yawa da muka tabbatar zamu yi haka
to sai mu ce muna muku fatan alkhairi da kuma godiya da kuka same zuwa Maryam ke ma sanin ki da kokari da zakulo mana so a yaki
haka dama ne so in nemi wani dan sanda a cikin zuma shi ma
ai suna nan ko zuwa juma'a zai mu samu mu ci gaba da tattaunawa da su saboda abubuwa ne na ci gaba
masha Allah kuma duka sun fice a duk abubuwan da suke Allah ba su sa gaba amma mun ba su ya mana me suka da suka zo Amurka me suka gani wanda ya burge wanda suka je gida su ba da labari
zaka iya faɗa mana abu ɗaya da ka gani da ya baka mamaki ko burge ka
gaskiya abin da ya burge ni sosai shine kamar yanda suke bin doka zaka ga mutun shi
ka
gaskiya ni ma bin dokan ne ya burge ni
to Allah ya sa duka mu bin doka da oda da nan gida to sai mu ce nan zamu sallama da ku sai Allah ya kai mun Allah so zamu sake waiwaye ku kafin ku koma in har da halin yin hakan to yanzu abin da yasa Maryam wannan abu da aka yi na yali kina da wani abu da zaki ga matasa su daga abin da ke kika je kika gani
gaskiya wannan ka san barama naje na hadu da matasa nan daban-daban dukkan su shugabanni suna matasa ana ce matasa manyan gobe dukkan su kowanne su yana wasu abubuwa kaga kamar maganar nan da ya dazu
shi
faridin ma na irin sama matasa kan hanya kan sana'un da ya kamata soriya zaka ga mutane ba su da kirkiran tunanin abubun da ya kamata ce su yi kowa okay yau na fara sana'a
kawai kuɗi zan yi gobe
a zan fara sana'a na ga wata tana yi kuma sai na yi
mentalitin nan ba dubawa a cikin
wadda da ba hakuri mutum ba zai hakuri ba sana'a
kuma ku yi hakuri abana da
Maryam Bugaje
Imran Abuba
Fardin Dodo
Safinatu Sudan
sai Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Thomas sai kuma wanda ya bamu ku a shafinmu na Facebook Live Ibrahim Abdulaziz ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa zama lafiya
wasan kokowa bata mance ba wasanni na motsa jike din